Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmu Sigarba ne tare da Safiru Hashin Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau, Alhamis 19 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Safiru da kanin labarai.
Dakarun Rasha sun kaddamar da hare-hare su sama a jiya Talata kan garuruwan Ukraine da dama, inda suka kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da karɓar wutar lantarki da ruwan sha. Yau Laraba, shugaban Amurka Joe Biden zai ba da sanarwar sakin gangar mai miliyan 15 daga man da aka adana don bacin rana a Amurka. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Amurka ta bayyana shirin samar da dala biliyan 1.3 na yafi basussuka ga manoma kusan 36,000 da suka kasa biyan bashi.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa shirin gyaran rukundin tsarin mulkin Najeriya ya sake gamuwa da cikas.
Tunda aka dawo wannan demokradiyya, an yi ta kokarin wannan gyare-gyaren kundin tsarin Najeriya, amma abu fa sai an yi idan aka kai wajen jihohi, sai jihohi su kasa yi.
Za a ji karin bayani kan taron bita na ayyukan gwamnatin Najeriya wanda shugaba Buhari da kansa ya jagoranta kamar kowace ranar Laraba. Yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faru Sanyin na ke gabatarwa. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun Rasha sun kaddamar da hare-hare ta sama jiya Talata kan garuruwan Ukraine da dama, inda suka kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da katse wutar lantarki da ruwan sha ga dabban ɗaruruwan 'yan ƙasar ta Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana harin da Rasha ta kai kan makamashi da muhimman ababen more rayuwa, hare-haren ta'addanci, wanda ya kawar da duk wata dama ta tattaunawa samar da zaman lafiya da shugaban Rasha Volodymyr Putin. Zelensky ya ce an kai hare-haren ne da nufin jefa ƙasar cikin yanayin sanyi da duhu yayin da lokacin sanyi ke gabatowa. Tun daga ranar 10 ga watan Oktoba, kashi 30 cikin 100 na tashoshin wutar lantarki a Ukraine an lalata su, wanda ya haifar da fadawa cikin duhu a duk faɗin ƙasar, in ji shi a jiya Talata. Ya ƙara da cewa babu wani sarari da ya rage don tattaunawa da gwamnatin Putin. Rasha da Ukraine sun yi tattaunawa da dama a cikin watan farko bayan mamayar Moscow a ranar 24 ga watan Fabrairu, amma ba su yi tasiri ba. Fadar Kremlin ta ce tattaunawar za ta yi ne kawai idan Ukraine ta cika buƙatar Rasha ta kuma amince da karɓe yankin Ukraine. Amma Kyiv ta ƙi amincewa da tattaunawar kan irin waɗannan sharuɗa. A ɗaya ɓangaren kuma, Ukraine ta gayyaci ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi binciki kan tarkacen jiragen da ta ce Iran ta sayarwa Rasha, wanda ya saɓa wa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kai hare-hare da su a garuruwa da biranen Ukraine. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da muryar Amurka ta gani, jakadan na Ukraine ya ce bisa bayanan da aka bayar, Rasha na karɓar kayayyakin da aka haramta daga Iran tun watan Janairun shekarar 2016. A cikin 'yan makon da suka gabata, Ukraine ta sha bayar da rahoton hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwanta ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa na Iran, Shahed 136. Iran ta musanta bawa Rasha makamai da jiragenta marasa matuƙi. Yau Laraba, shugaban Amurka Joe Biden zai ba da sanarwar sakin gangar mai miliyan 15 daga man da aka adana don bacin rana a Amurka, a matsayin martani ga rage yawan haƙo man da ƙasashen OPEC suka sanar. Hakan ya zo ne a cewar manyan jami'an gwamnatin da suka yi magana a jiya Talata kan yanayin sake sunansu bayan yi wa shirye-shiryen Biden rigama da masallaci. Har ila yau, Biden zai ce akwai yiwuwar a ƙara samun yawan amfani da mai a wannan lokaci na sanyi, yayin da gwamnatinsa ta yi gaggawar ganin ta janye duk wata tangarɗa gabanin zaben tsakiyar wa'adi na wata mai zuwa. Man da Amurka ta tanada don ɓacin rana ya kai kusan ganga miliyan 400 na mai, mataki mafi ƙanƙanta tun daga shekarar 1984.
an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka sake samun cikas a kokarin kwaskware kundin tsarin mulkin ƙasar al'amarin da ake ɗorawa kan rashin fahimta tsakanin wasu jihohi 25 da kwamitin majalisar dattawa mai gyarar kundin tsarin mulkin daga Abuja ga Madina Dauda da rahoton.
Majalisar dokokin ƙasa ta riga ta amince da gyare-gyare 44 waɗanda kwamitin ya kammala aiki a kansu har ya aika da su zuwa majalisun jihohin ƙasar 36 domin su amince da su, amma hakan bai yiwu ba. Shugaban kwamitin Ovie Omoagege ya ce maimakon kwamitin ya samu takardar amincewar jihohi sai aka aiko musu da wata takarda mai ɗauke da wata bukata na daban daga majalisun jihohi 25. A nan Omoagege ne yake cewa majalisun jihohin sun ce kafin su amince da waɗannan ƙudurori 44 da kwamitin ya miƙa musu sai an ba jihohin izinin zartar da ƙudurin dokar 'yan sandan jiha, sannan a ba majalisun jihohi daman cin gashin kansu da ma wasu buƙatu guda biyu. Omoagege ya ce a ganinsa gwamnonin jihohin na katsalandan musamman wajen adawa da ƙudurorin bayar da 'yancin cin gashin kai ga ƙananan hukumomi, kuma wannan shine abin da ba sa so su gani domin suna amfana da asusun haɗin gwiwa da ake yi tsakanin gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomin. Shi ma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce ya kamata 'yan Najeriya su yi tuhuma mai tsanani ga majalisun jihohin domin ƙin amincewa da ƙudurorin tamkar rashin mutunta tsarin mulkin ƙasar ne.
Ai, aikin demokradiya ne kuma ita kundin ƙasa ta ce a yi, kuma dama ce za a ba mutane. Saboda haka 'yan Najeriya su ma suna da haƙƙin su je su yi ca a kan jihohi, saboda su suka zaɓi waɗannan mutanen da ke wakiltar mu a jihohi, wanda ke jiha local government din da na hito ni ma ina da wakili. Saboda haka haƙƙi na ya rataya a wuyan shi yanda yake shi ma haƙƙin sa ya rataya a wuyana a nan inda nake wakilci. Waɗannan 'yan majalisa su tashi su yi aikin da doka ta ce su yi, walau su amince walau kada su amince, amma mu abin da muke faɗa shine ba mu taɓa ga inda aka zo majalisan jiha ta rubuto ta ce idan ba ku yi kaza ba mu ba za mu yi kaza ba. Yanda suka faɗe shi din nan sun taka kundin ƙasa constitution.
A lokacin da yake nazari akan batun, Senator Yusuf Abubakar Yusuf ya nuna cewa idan majalisun jihohi ba su mutunta aikin majalisar dokoki ba to akwai matsala.
Tunda aka dawo wannan demokradiyya an yi ta kokarin wayannan gyare-gyaren kundin tsarin Najeriya, amma abu fa sai an yi idan aka kai wajen jihohi sai jihohi su kasa yi, sabili da kuma you know su wayannan gwamnonin maiwa ba duka ba, amma a majority daga cikin su sun kasa fahimtar lallai a amfanin keran nan da muka yi a canja a gyara. Amma ni a fahimta na fa in fa gwamnonin nan sun kasa fahimtan a gyara wannan kundin tsarin Najeriya, ni a fahimta na suna so ne you know lokaci da zai zamanto sojoji ne kawai za su iya gyaran kundin tsarin Najeriya, wannan ko ba abin da muke so bane.
Kwamitin ya aika da ƙudurori 44 zuwa majalisun jihohi 36 a ranar 29 ga watan Maris na 2022 don amincewarsu, kamar yadda sashe na 9 ƙaramin sashe na 2 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada. Amma jihohi 11 ciki har da jihar Lagos, Abia, Akwa Ibom, Anambra, Delta da jihar Edo, sauran sun hada da Katsina, Kaduna, Ogun da jihar Osun ne suka amince da ƙudurorin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Sarfilu da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Amurka ta bayyana shirin samar da dala biliyan 1.3 na yafe basussuka ga manoma kusan 36,000 da suka kasa biyan basussuka ko kuma aka kwace musu gonaki. Ma'aikatar aikin gona ta Amurka ta sanar da shirin bada lamunin ga manoma da aka ware daga dala biliyan 3.1 da ke ƙarƙashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka ware don taimakawa manoman da ake bi bashi kai tsaye ƙarƙashin shirin ma'aikatar. Majalisa ce ta zartar da dokar kuma Biden ya sanya wa hannu a watan Agusta. Kudaden da aka sanar a ranar Talata shine zagayen farko na biyan kudaden da aka tsara don taimakawa manoman da ke cikin mawuyacin hali sakamakon rugujewar kasuwanni
ko kuma bala'o'in yanayi da suka hada da fari. Ma'aikatar ta ce ƙarin shirye-shirye suna nan zuwa nan gaba. Shugaba Joe Biden ya alƙawarin cewa ƙudurin doka na farko da zai aika zuwa majalisar dokoki a shekara mai zuwa za ta kasance dokar da za ta juya hukuncin shari'ar Roe versus Wade ta 'yancin zubar da ciki. Idan 'yan Democrats suka mallaki isasshen kujeru a majalisa, Biden zai sanya hannu kan kariyar zubar da ciki ta zama doka. A cikin jawabin da aka tsara don ƙarfafa masu jefa ƙuri'a na jam'iyyarsa gwiwa, makonni uku kafin zaben tsakiyar wa'adi na watan gobe, Biden ya ce idan kun damu da 'yancin yin zaɓi, to ku yi zaɓe. 'Yan jam'iyyar Democrat sun yi ta ƙoƙari a wannan majalisa don samar da dokar 'yancin zubar da ciki, sai dai hawa kujeran naƙi da 'yan Republican suka yi ya hana su. Daga ƙarshe, Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba makaman artillery da suka fada kusa da kan iyakar tekun da ke tsakanin ƙasashen biyu da yammacin jiya Talata, kwana guda bayan da Seoul ta fara atisayen sojin na shekara-shekara a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Koriya ta Kudu ta fitar ta ce Koriya ta Arewa ta harba hasasai kusan 100 a gaɓar tekun yammacinta da kuma zagaye 150 a gaɓar tekun gabashinta. Seoul ta ce sojojinta sun riƙa watsa sakonni sau da dama suna neman Koriya ta Arewa da dakatar da harbe-harben, amma babu rahoton tashin hankali tsakanin abokan hamayyar. Sai dai a yankunan da ke kan tekun da aka tsara wata yarjejeniya tsakanin koriyoyin a shekarar 2018 da nufin rage rikici kai tsaye.
A gaida Sarfilo Hashin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda za a ji ƙarin bayani kan taron bitar nan na ayyukan gwamnatin Najeriya wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kansa ya jagoranta daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ga Umar Faruk Musa.
A cikin jawabinsa na ruhe wannan taron bita na kwanaki biyu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jinjinawa ministoci da mayamayan kusoshin gwamnati akan ayyukan da suka gabatar wa gwamnati da kuma rahoton suka gabatar na irin nasarori da kalubalen da suka samu a rungu gudanar da aiki da kuma fitowa da sababbin tsare-tsare wanda suka gamsar da shi cewa lallai gwamnatin ta taka rawar gani, kamar yadda shugaba Buhari yake cewa:
"Let me at this juncture state that this retreat is not the end.
Ya ce bari na ba da tabbaci a nan cewar wannan taron bita ba shi ne na ƙarshe ba a kan hanyoyin da za a durin ƙididdige ayyukanmu. Hasali ma na umarci sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya da ya ci gaba da tattara bayanai na ayyukan gwamnati na kashi uku na shekara da kuma kashi hudu na shekara ta 2022 da zummar tabbatar da cewa bayanan za su kasance wani ɓangare a cikin kundin ayyukan da za mu miƙa ma sabuwar gwamnatin da za ta gaje mu." Shi kuwa Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati, ya yi mun ƙarin haske akan muhimman ayyukan da gwamnatin take bugun ƙirji cewa lallai ta yi, a ciki har da maganar sabon kamfanin jirgin sama na Najeriya, wato Air Nigeria, wanda shi ma aka shirya cewa za a kaddamar da shi a watan Disamba ko kuma kafin watan Disamba na wannan shekara. Ga Malam Garba Shehu:
"Kamar yanzu tituna na duka jirgi, ai kaga an gama wasu kamar Ibadan Lagos, an gama na Jakuta zuwa Warri, sannan ana nan an fara aiki Kano Maradi Abuja Kaduna Kano, ana nan ana aiki yana cikin aikin da aka ga ya kamata a dauki wasu sabbin matakai wanda za a tura aikin ya tafi gaba. Haka babban titi Abuja Kaduna Kano shi ma yana cikin waɗanda aka ce a sa gaba, lalle a ga sai an tura su sun cimma yadda ake so. Lagos Ibadan wannan Allah ya da kaddamar da shi za a yi. Wannan muhimmiyar gada ta wani can an gama can. Abin da ya rage kawai tituna da za su haɗa wasu motoci su bi titin su je su hau kan gada. Batutuka na tsaro an yi bayani dogo cikakke akan irin nasarori da aka samu don a tabbatar cewa an mulka mulki ƙasa tana cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Shi kun Lieutenant General Lucky Irabo, wanda shi ne hafsan hafsoshi na Najeriya, ya bayyana muhimmancin haɗin kan da ake samu tsakanin ɓangarorin tsaro na Najeriya, kamar yadda yake cewa a wurin jawabinsa.
I'm looking at the immigration service, such that no longer would they only.
Dangane da sa ido da kuma kiyaye bodoji na Najeriya. Ina ganin cewa bangaren shige da fice na Najeriya, wato immigration, ba za su ci gaba da kasancewa kawai wurin ayyuka na bada faso ba. Akwai muhimmancin cewa su ƙara inganta ayyukansu na sa ido a kan bodoji na Najeriya domin tabbatar da miyagun ƙwayoyi ko miyagun makamai ko miyagun mutane ba su riga kutse suna shigowa Najeriya ba. Haka ma bangaren custom, ya kamata a ce bayan hada-hada ta tara kuɗaɗe da suka yi wa Najeriya, hukuma ta custom ta Najeriya ita ma akwai bukatar ta himmatu wurin sa ido akan iyakokin Najeriya, ta yadda miyagun mutane da miyagun ƙwayoyi ko makamai ba su ci gaba da shigowa cikin ƙasar ba. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, a gaida Umar, a shirinmu na hantsi za a ji ƙarin bayani kan tashin hankalin da ya ɓarke tsakanin wasu matasan ƙabilun Fulani da Kambari a jihar Niger ta Najeriya, da kuma harin da 'yan ta'adda suka kai a ƙaramar hukumar Lafai duk a jihar ta Niger. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Hukumar ƙidayar jama'a ta Najeriya ta tsara gudanar da ƙidayar 'yan ƙasar a daidai sa'ad da ake shirin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a shekara mai zuwa ta 2023. To, ko hakan zai yiwu a cikin kakar zaɓe? A jihar Kano kuma 'yan sanda sun kama wani shugaban jam'iyyar APC mai mulkin jihar da tarin katunan zaɓe, kamar yadda ya sa 'yan adawa suka ce da lauje cikin naɗi. Jama'a, assalamu alaikum. Hukumar ƙidayar jama'a ta Najeriya ta bayyana shirinta na gudanar da babban aikin ƙidayar 'yan ƙasar a cikin watan Afrilun shekara mai zuwa ta 2023, ɗan kwanaki ƙalilan kafin miƙa mulki ga sabuwar zaɓaɓɓiyar gwamnati. Babban zaɓen ƙasar zai gudana ne a cikin watan Fabrairu, yayin da kuma za a rantsar da sabuwar gwamnatin ƙasar ranar 29 ga watan Mayu. Lamarin da ya sa tuni masu fashin baki suka so mu bayyana ra'ayin cewa ba shirya aikin na ƙidayar jama'a a lokacin da ya dace ba. To, sai dai shugaban hukumar ta ƙidayar jama'a Nasiru Isa Kwara, a lokacin wata ziyarar aiki ta halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a Amurka, ya tattauna da Aliyu Mustapha Sokoto, inda ya ce ai aikin magaji baya hana na magajiya.
Wannan lokaci da muka neman shugaban ƙasa ya yadda da shi approve mana, mun zaɓe shi ne don muna son, ba mu son ainihin process na yin census da kuma ainihin sakamakon zaɓen gidayen. Kada harkan zaɓe ya shafe shi, shi yasa muka so a yi gama zaɓen. Aka gama zaɓe har result ya fito, sa'annan sai mai census. Kada ce za mu yi census ɗin ko ya kai wurin gwamnati ko ya kai wurin waɗansu wani ko sabon gwamnati.
Kusan lokacin da kuke gidaya ma kamar ba gwamnati ma, ana tsakanin sabon gwamnati da tsohuwar gwamnati. Amma hada-hadar siyasa ba zai kawo cikas ba?
Insha Allah ba zai kawo cikas ba, don ana harkar siyasa wanda yake muna son kowa ya fita je ya zaɓi na ƙwarai. Mu ma muna namu harkan shirye-shiryen gidayen.
To,
ana gama zaɓe a rizo da fito sai mu shiga fili daga mu soma gidayen.
Wannan rabin nasu kwara ka sani harkar zaɓe kamar da yake shekara 17 ba aishi ba, kuma wannan ma duka da shi ne zaɓe na biyar tun da Najeriya ta zama 'yantattar ƙasa. Ƙidaya da za ku kai na ce wai zaɓe, ƙidaya da me bambanta ƙidaya da aka yi can baya da wanda za ku yi?
Ƙidaya da aka yi can baya kusan ɗaya ne da yake ma'aikatanmu ke wannan gidayen. Shi dai kawai yanzu Allah ya kawo mu zamanin da ake amfani da na'ura. Na'ura kuma yana kawo sauki ga gidayen, harkan gidayen. Yana kawo kuma abinda Bature ke cewa transparency. To inda zai abinda zai babbanta kenan da wancan. Kuma wannan karon mun yi amfani da na'ura da satellite images aka ba kowane gini a ƙasarmu na Najeriya code ɗinta, saboda haka duk wani wanda za a gidaya za mu danganta shi da wani gini cewa yana ga
koda ba ginin
ginin mahalli na zama
na gida
ba na office ba, amma mun gidaya hada na office, amma office ɗin category din su daban suke.
So kuma a wannan karo an ce da computer za a kida, bayan da aka saba yi rubutu da hannu ba,
computer za a kida, shi yasa abinda ya babbanta shi kenan. Da
so yana da waya a yi cuku-cuku ko magudi? Ba za a iya ba,
insha Allah ba za a iya ba, don shi wannan akwai yanda aka tsara shi na'uran. Ana kiran fencing,
kamar wani shi katanga ne,
katanga aka yi wanda aka bashi aiki gurin ba zai iya wuce inda aka bashi aiki ba, saboda haka ba za a samu a ce ko ya wuce yanka amshi ba, ko kuma a ce wani ya fito daga wani guri ya zo a gida ya shi wani guri.
Yanzu mutumin da ke Nasarawa, wanda yake Benue da wanda yake Plateau, duk ba za su iya zuwa cikin jihohin juna
ba za su yaba
a kidaya su fiye da sau daya ba
za su yaba,
kowa sau daya za a kirga shi,
ko kuma kowa sau daya za a kira shi a ginin da ke,
amma za a gane in wani an kirga shi shin ya dawo ne ya ci shi ma a sake kirga shi.
To ai kasan muna da inki da muke
ba,
duk wanda aka kidaya shi in ya zo abin aka duba cewa yana yi ba za a kidaya shi ba, insha Allah.
To kasan matsalar kidaya a Najeriya a tarihin kidaya da aka yi Honorable Nasiru Kwari shi ne kowane addini, kowane kabila, kowane yanki yana so a ce su suka fi yawa. Ta yaya za ku bullo wannan musulmi na so a ce su suka fi yawa, kirista na so a ce su suka fi yawa, inyamuri na so a ce shi ya fi yawa, bahaushe na so a ce shi ya fi yawa, haka bai yarbe. Ya za ku yi da wannan?
Wannan karon kamar yadda aka yi
2006
mun cire harkan addini da harkan,
ba za a tambayi mutane addinin su ba,
ba za mu tambaya ba, don wannan yana da muhimmanci sosai, amma muna ganin kam namu bai hadu sosai ba har ga zamu iya ce zamu yi wannan tambayoyin ba, da don yana jawo mana rashin zaman lafiya. So tunda shi yana da muhimmancin sa, amma mun bai kai ga a ce ai in ba a yi shi ba shi kidayen ba zai kammalu ba, muka decide cewa gara a cire harkan addini da harkan kabilanci.
Ba za a tambayi kabila, ba za a tambayi addini ba.
Ba nan ne ƙarshen tattaunawar da shugaban hukumar kidayar jama'a ta Najeriya ba, za mu kawo muku ci gaban hirar a shirinmu na gaba. Amma kafin nan, bari mu garzaya a jihar Kano, inda rundunar 'yan sandan jihar a wata sanarwa ta tabbatar da kama shugaban jam'iyyar APC ne mulkin jihar na mazaɓar Yautan Arewa da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Gabasawa, Aminu Ali, ɗauke da katunan zaɓe har 300. Wannan lamari dai ya ja hankalin wasu jam'iyyun adawa a jihar, har suke zargin jam'iyyar mai mulki da ƙoƙarin shirya wata maƙarƙashiya a yayin da aka tunkari babban zaɓe mai zuwa. Umar Haruna Doguwa shi ne shugaban jam'iyyar NNPP a jihar ta Kano.
To wannan abin da ya faru wani abu ne da muka kalla yana faruwa sama da sati biyu zuwa sati uku da suka wuce. A 'yan jam'iyyar da suke gwamnati da taimakon gwamnati sun fara wani shiri, suna bi gida-gida da lungu-lungu musamman ƙauyuka, suna karɓa katunan zaɓe na jama'a, suna tarawa a gurinsu. Mun samu wannan rahoton a ɗanbata, mun samu watsanya, mun samu wakunci, kuma dukkan lokacin da muka samu muna ƙoƙarin sanar da DPO da kuma darakta na SS da yake wannan ƙaramar hukumar. Shi wani mutumin Aminu Ali Shana shi ne shugaban jam'iyyar APC ne wannan mazaɓar, inda aka kama shi da katukan zaɓe guda 367. a wani zashi shi kadai kusan katikan zaben wannan akwatin gaba daya karbe su a fata na da kuma addu'a da nake yi shine jami'an tsaro kamar da suka dauki mataki a Kano yanzu muna yaba kwarai a dauki mataki a kowace jiha da take arewa domin hana mutane kwacewa al'umma wannan kati nasu wani shine darajar su kuma doka ta Electoral Act da take ba a yadda wani mutum ya mallaki sama da daya ba
to amma tunda yan sanda an ce sun kama shi ko kun tabbatar da cewa yana hannun yan sandan
naji ofishin yan sanda na Bamfa kuma an tabbatar mun cewa yana tsare a bangaren CID kuma an ma nuna mun katin da aka kama shi da shi daga mu mun gamsu mun yadda yan sanda za su yi adalci a wannan kesin kuma muna ganin alamun adalci da suke a wannan kesin
to idan haka ne ku a mataki na jam'iyya me kuke dauka tunda kuma in kun dau mataki za a ce wacce hujja kuke da shi ita ta cewa misali watakila an yi ne saboda jam'iyyar ku ta NNP
a to wacce hujja kike da ita ta katin jama'a 367 me dalilin me ga musu da katin su ai ba shi da wani gali da katin su daga ganin wannan tsare-tsare ne na ya za a yi magudin zabe me nasa ne ai ba nashi bane kuma me yasa ya yi tsoro zai gudu a kama shi ko ba a nan gurin kada take ba za ta bi sai karban katin mutane me ma ya hada wannan karban katin in ba rami me kawai a yi gali da ni magana kuma ya fada da bakin sa ya fada cewa sa shi aka yi karba plan din su shine arewacin Najeriya ce ake bakin ciki ba a so ta vote yadda ya kamata ake so a yi downsizing din wannan vote din arewacin Najeriya kuma shine abin da muke fada mutane cewa waɗannan mutanen suna da agenda ta kiyayya ga arewa gaba daya
anan za mu da ta'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku martanin jam'iyyar ta APC dangane da wannan batu da kuma ci gaban tattaunawa da shugaban hukumar kidayar jama'a ta Najeriya godiya ga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ya muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
da Murtala da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
Dakar Rasha sun kaddamar da har-harar ta sama jiya talata kan garuruwan Ukraine da dama inda sai kai farmaki kan cibiyoyin makamashi tare da katse wutar lantarki da ruwan sha ga dabban daruruwan ƴan kasar ta Ukraine Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana harin da Rasha ta kai kan makamashi da muhimman ababen more rayuwa har-haren ta'addanci wanda ya kawar da duk wata dama ta tattaunawa samar da zaman lafiya da shugaban Rasha Vladimir Putin Zelensky ya ce an kai har-haren ne da nufin jefa kasar cikin yanayin sanyi da duhu yayin da lokacin sanyi ke gabatowa a ɗaya bangaren kuma Ukraine ta gayyaci kwararrun majalisar ɗinkin duniya da su yi bincike kan tarkacen jiragen da ta ce Iran ta sayarwa Rasha wanda ya saba wa takunkumin kasa da kasa da aka kai har-hare da su a garuruwa da biranen Ukraine. A cikin wata wasiƙa da ya aiki wa shugaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da muryar Amurka ta gani, jakadan na Ukraine ya ce bisa bayanan da aka bayar, Rasha na karɓar kayayyakin da aka haramta daga Iran tun watan Janairun shekarar 2016. Yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai ba da sanarwar sakin gangar mai miliyan 15 daga man da aka adana don bacin rana a Amurka a matsayin martani ga rage yawan haƙo man da kasashen OPEC suka sanar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wassalamu